نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين. فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور قديتا تبتغى الله ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin biyar ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan maris shekara ta 2023 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue Dora daga Ladima Road Angwari Miji a Kaduna, wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wataala na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai tarin albarka. Wannan shine majalisi na 7 a cikin jerin gwanan tafsirin wannan shekara. Mun kwana a cikin suratul baqara aya ta 202. Yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 203 da Allah madaukaki yake cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
الله ما دوكي يا فدي ساكمكون متاني كشي بيو كشي نفركو سوني وند سكي تيوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. إرم متانا ند سكي تيوى سو يا الله أباسو دون أبو ميكيو الدنيا سو لا هرا بعد هو سبتي سو دي دنيا كوي سكي سو كما إرم أن متانا واسد ونكسو على هرا سو اسنفي نفركو سنفي نبيو سوني ما ستشي وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سوني ما ستشي ويا الله كبامو تكاوى الدنيا كما كبامو تكاوى الآخرة سأنن كما كثيرة الدمودة عذاب الروتا كذا وأنن سوني مسلمي مؤمني مفسني wa'ancan kuma su ne wa'anda suke ɗan duniya ana iya samunsu a cikin musulmai kuma amma mafi yawansu kafirai ne amma ana iya samun musulmi abinda kawai ya dame shi shine duniyar. To irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu mummunan addu'a cewa idan sun shiga matsala a rayuwarsu ya Allah karkasa su fita شيني تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدنيا باوان لكي بوتا وديناري كليكي نم يا وهلا باوان لكي بوتا تاوى كتيفة يا وهلا باوان لكي بوتا تاوى دنيا يا وهلا سيتي فإذا شيك فلن تقش يا الله إذن يتاك كيا ككبر كيا يفترك كفصا بمعنى إن يشغى مصيبة على يوسى يا الله كذا كفتح دشي لقوة نم مصيبة الله كتيا شيم وكذا أنم شيء الله ما أوكي يفعي تبكر وأن متانم يتي أولئك لهم نصيبهم مما كسبوا كر وأنم متاني وأن دوني تي أغرنسو بالاه ربا باتاسو سسامي الخير الاخرة. الله ما دوكتي يتي إرم وأنن لهم نصيب مما كسبوا سنا دساك مكو دقا أبن سكا أي وتر لما أنا وان يتي أدوني أباشي ككياوا الاخرة ما أباشي ككياوا تو ينا دا كسو دقا أبن إروكا أوران الله بايرو إتي ككياوا أدوني أبا تو الله زي باشي كما بايرو إتي ككياوا الاخرة أبا الله زي باشي kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar wuta to Allah zai kare shi. Su kuma wa'ancan sun nemi kyakkyawa a duniya amma ba ruwansu da lahira to su ma Allah yana ba su ga wanda shi ma ya ga dama shine liman nuridu ga wanda muka ga daman ba shi duniyar sai a ba shi duniyar amma a lahira ba yi da kaso wanda kuma zai roƙa a duniyar a hana shi a duniyar kuma a hana shi a lahira. Kaga wannan yayi jifar gafiyar aidu karatun dan kama ba wan ba wan shi ba duniyar kuma ba lahira. Kaga me wannan shine yayi asara kuma wallahi babu wanda zai shiga cikin wannan bala'i kamar talakan Najeriya. Kai dai ka san ka ji dadi ba ka jajurce ka tsaya ka bautatawa Allah dan ka samu ne sakamako mai kyau. Idan kaki kace duniyar kake so kuma Allah bai rubuta maka duniyar ba tunda akwai hadisi na Imam Tirmidhi hadisul qudsi ne duk wasu malamai da cikin malaman hadisi sun taba ingancin hadisin wasu kuma sun ce hadisi ne ingantacce. Allah madaukaki yace inna min ibadi lallai daga cikin bayina ballau aghnaituhu la afsadatu alghina akwai wanda da zan wadata shi da wadatar za ta lalata shi sai Allah ya shi talaka fidik shi sa za ta kai shi a masallaci sahun gaba saboda ne ya shafa nan ya shafa can ya ji ba ko titi ya zauna a masallaci subhanallah alhamdulillah astaghfirullah yana ta tilawa, amma idan ya shafa ya ji kuɗi, ya shafa nan ya ji kuɗi, to wallahi sallama sai an ce kai wani yau ba mu ganka a sallah ba, zai ce wallahi wasu abubuwa ne suka shige mai gaba, sai Allah ya yi shi talaka fitik. Akwai kuma wani mai kuɗin da Allah ya yi shi mai kuɗi ne da talaka ne, wallahi ba zai sallah ba, dan zai ce ma kuɗi zai je ne ma, to ya dan shafa nan ya dan ji akwai kaya, sai ka ganshi a sahun gaba yana tasbihi, yana tahlili, yana istighfari, yana tilawan Qur'ani, saboda me? Ya ji akauntinsa a shaƙe da kuɗi. Amma duk ranar da ya duba akauntin ya ga lalita ta yi ƙasa, to wallahi ba zai zo masallaci ba, to shi sai Allah ya yi shi mai kuɗi, wancan kuma sai Allah ya yi shi talaka, saboda in Allah ya yi shi mai kuɗin ba zai sallah ba. Shi kuma wannan ba Allah ya yi shi talaka, wallahi ba zai sallah ba, sai Allah ya yi shi mai kuɗi, wancan kuma sai Allah ya yi shi talaka. Kaga kowa Allah ya san hikimar da yasa ya ajiye shi a inda yake. To duk inda kaga Allah ya ajiye ka, ka ce alhamdulillah, ka gode wa Allah. Kada ka dinga raki, ka ce kai Allah ya rage wa aya zaki da kaza ne da kai kaza. To akwai hikimar da yasa Allah yayi haka, shi yasa sai Allah ya ce wallahu sari'ul hisab. Allah ne saurin gaggawan sakamako ne da dukkan ɓangaren guda biyu. Ɓangaren da ya ce shi duniya yake so, cikin gaggawan da Allah yake yi a wajen hikabi, sai a bashi duniyar ya cinye bayi da lahira. Shi kuma wannan ya nemi duniyar kuma ya nemi lahirar, sai Allah ya narka duka biyun sai ya bashi. Aka bashi kyakkyawa a duniya, kaga babu kaman imani. Duk wani abin da za ka yi kasa da imani yake, ka duba irin ni'imar da Allah ya maka ya yi ka musulmi. Ba fa safi sauran ba ne Allah ya yi ka musulmi, kuma bayan ya yi ka musulmi ya yi ka ahlus sunna, da Allah ya ga dama sai ya yi ka ɗan ƙalaƙatu, Allah ya ga dama sai ya yi ka ɗan shi'a, da Allah ya ga dama sai ya yi ka sufi. Sai Allah bai yi ka duk wa'annan ba, sai ya yi ka ahlus sunna. Bi ma'ana duk inda aka ce ma ga Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka ƙetare maganar Allah, baka ƙetare maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wancan in an ce mai manzon Allah ya ce, sai ce ma ai qala qatil, haka zai ce ma shi bai jira hadisi ba. Kaga wannan ni'ima ce, duk inda aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kana yadda kai hakuri da shi, koda ya saba wa ra'ayinka ka san hakura, ka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To Allah yana da sauri gaggawa wajen wato sakamako ga bayinsa akan abin da suka yi a duniya da kuma lahira. Hadisi ya inganta a cikin mustadrak na Imam Hakim daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara yadda a gare sa, yace wani mutumi ne yazo wajensa yake cewa nazo na mika kaina ga wasu mutane akan cewa wa'annan mutanen su bani wani abu, amma nace musu ladan da zan karɓa kan abin da suka bani idan na je dai aikin hajji, zan musu addu'a kyakkyawa, kuma ni na ba da wani abu. Abdullahi dan Abbas, sai wannan mutumin ya masa tambaya, kake ji akan wannan na raba kafa can da nan? Sai ya ce ka fada cikin wannan aya ta cikin Alkur'ani, ula'ika lahum nasibun mimma kasabu, wa'annan suna da wani kaso daga aikin da suka yi. Kaga can kayi amma kayi, bi ma'ana duka kana neman ka jefi tsuntsu biyu da dutse daya, zaka samu sakamakonsa. Wallahu sari'ul hisab, Allah ne gaggawa na yin hisabi ne. Anan yana nuni kuma har ila yau, idan ka cuci dan uwanka musulmi, kai wanda ma ba musulmi ba idan ka cuce shi, wannan yana ƙara nuna maka wallahu sari'ul hisab, Allah yana da gaggawa wajen yin hisabi. akan ababan da muke yi tsakanin mu da juna. Idan ka cuci dan uwanka musulmi, idan ya ce maka Allah ya isa, to wallahu sari'ul hisab, Allah ne gaggawa ne na yin hisabi akan cutan da kai masa. Shi yasa a ruwayan Imamu Hakim a cikin Mustadrak kansa hadisin Anas dan Malik yace ittaqu da'watal mazlum, ku ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi. Sai yace fa innaha turfa'u ila as-sama'i ka'annaha shiraratun, addu'an wanda ka zalunce shi fa ana daga addu'ansa sama kamar walqiya tana haskaka sama. Duk mala'ikun sama suna kallon addu'a. Sai Allah ya ce wa izzati wa jalali, na rantse da buwayata da girmana, la'ansurannaka wallahi sai na saka maka, walau ba'da hinin, ko da bayan wani lokaci ne sai na saka maka saboda zaluntun ka da akai. Wani kana faɗi Allah zai maka, wani kuma Allah ya karɓa amma zai ɗan jinkirta ma shi wancan azzalumin zuwa wani lokaci, sannan sai a kwararo masa hukumar saboda wallahu sari'ul hisab. Akwai wani mai mota 5 nan ban Kaduna 330 ya yi parking a kofar gida, masu gidan suna so su shiga, dole idan ya sani ya je ya gyara parking dinsa. Allah yana wato saurin ukuba ga bayinsa waɗanda suka saba wa dokar Allah. Allah madaukaki ya riga ya rantse sai ya saka. Shi yasa akwai wani sahabi da ake kira Abu Mu'allaq, Imam Ibn Abi Dunya ya ambace sa a cikin Mujabina Biddu'a nasa. Abu Mu'allaq dan kasuwa ne daga cikin sahabbai, abokansa suna tara mai kuɗi sai ya je ya juya kuɗin harkan kasuwanci, idan ya gama in ya dawo sai a raba riba. To yana kan hanya tafiya sai wani ɓarawo ya tare shi ya ce mai kawo kuɗin nan, yana riƙe da makamai a hannunsa. Sai ya ce bawan Allah kai haƙuri man, ya ce kuɗin nan nake so nawa ne kuma ranka nake so. Sai ce ya haƙuri ɗauki kuɗin ka ƙyale raina. Sai ce kuɗin nawa ne kuma ranka nake so sai na kashe ka. Ya ce da na ji ya faɗa ka sai na ce mai da'ani usalli arba'u raka'atin, aji mumini duk lokacin da ya shiga wani damuwa tunawa da wa yake yi Allah. Sai ce ya haƙuri ka bani dama in yi sallah raka'a huɗu mana. Sai ce mai bismillah yi sallah. Ya ce sai ya kabbarta ya yi sallah, kaga sallan yana da sujjada da zai yi ko sujjada na farko yana yi. Sai ya ce ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alu lima yurid as'aluka bi izzika allati la tudam wa bi mulkika alladhi la yuram wa bi nuri wajhika alladhi mala arkanu arshik an takfiyani sharra hadha al-lish ya mujid ajisni ya mujid ajisni ya mujid ajisni. Ya karanta ta a sujjadansa ta farko, a sujjadansa ta biyu da ta uku da ta hudu, duk ya karanta ta. Yana idan da sallah ma'anar addu'an shi ne ya wadud ya mai kaunar bayinsa, ya zal arshil majid ya ma'abuci al'arshi mai girma, as'aluka bi izzika allati la tudam ina roƙonka da buwayarka da babu wanda ke cincirundo da kai a cikinta, wa bi mulkika allati la yuram da mulkinka da sarautarka babu mai iya samunta, wa bi nuri wajhika allati mala arkanu arshik da kuma hasken fuskanka da ya buɗe ya lulluɗe al'arshin ka gabaki ɗaya da rukunnanta, an takfiyani sharra hadhal lis ka kare ni daga sharrin wannan ɓarawan, ya mujiz ajizni ya wanda yake bada agaji ka bani agaji ya karanta ta sau uku yana sallamewa kawai daga kan da zai sai ji an ce mai kum kai tashi yace yana juyowa sai ga wani mutumi har da an farka barawa an kashe shi da takobi a hannunsa sai ce ya Abdullah jita min indi man kai bawan Allah ka zo daga ina ne kuma laqad aghathani Allah bika Allah ya bani agaji ta dalilinka sai ya daga kai sai ce ana malakun min mala'ikati sama'ir rabi'a ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu lamma da'auta bi du'a'ikal awwal lokacin da kai wannan addu'an karo na farko sumi'at li ahli sama'i qaqa'a mala'ikun sama suka ji wata wato kugi ya bude sama falamma da'auta bi du'a'ikal thani lokacin da ka ƙara maimaita addu'an a karo na biyu sumi'at li ahli sama'i dajja sama sai ta ƙara ɗauka da kugi da bala'in ƙara falamma da'auta bi du'a'ikal thani a lokacin da ka maimaita wannan addu'a a karo ta uku kila du'a'u makrubin sai muka ji a sama ana ce mana ga addu'an mutumin da ya shiga cikin bakin ciki fasta'azantu rabbi an yuwalliyani qatl hadha al-lish yace sai na nemi izini a wurin Allah ya min izini in zo in kashe wannan barawa fa adina li sai Allah ya min izini shine nazo na kashe maka shi kenan kaga amman yujibu al-muttar idha da'ahu wa yakshifu as-su'a ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون من يجيب المضطر إذا دعاه شن وايك كيران ها وتوانينك أمس كيران متمن ديش جهالن كاكانتاي هالن مصيبة هالن قنشي هالن داموة ويكشف السوء يقرن يمي ونن داموة ويجعلكم خلفاء الأرض كما يسنياكو khalifofinsa a doran kasa fa ilahumma allah shin akwai wani allah tare da allah da ya isa maka wannan aikin sai ce qalilan ma tadhakkarun amma kadan ne daga cikin ku kuke tunawa da wannan kaga wannan yana nuna maka ne wanda aka iya cewa wannan sahabi ne ko ai yana da alaka mai girma tsakaninsa da allah duk wanda ya shiga halin damuwa in dai ya kira allah wallahi allah zai amsa masa ina gaya maka wannan idan ka kira sunan Allah kai irin wannan addu'an kai tsaye Allah zai karba maka ni ya faru da ni bai wuce wata hudu ba kida na fasa suka tare mu ni da iyalina kuma wallahi wannan addu'an nayi a sujjada akan titi kuma Allah ya jefa musu bacci dukansu suka yi bacci ta gudu basu kaga ashe kenan in dai ka yarda da Allah kuma ka miƙa wa Allah al'amari wallahi Allah zai kawo maka mafita kaga halin cikin damuwa ko Allah ya karba saboda kana cikin damuwa wallahu sari'ul hisab kenan Allah ne saurin gaggawan yin hisabi ga bawansa in ya dogara da shi kuma ya amince da shi ba gwada ake dan Allah ba abokinka bane ka yadda a zuciyarka Allah zai to wallahi zai maka ka yadda Allah zai maka to Allah zai maka to shi sa anan Allah madaukaki yace wallahu sari'ul hisab Allah mai saurin gaggawan yin hisabi ne ga abin da bayin sa ke yi kyakkyawa ko mummuna sai Allah madaukaki yace wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat kaman wannan isti'nafan ne akan haikin haji da Allah ke magana to yanzu an dawo da faifan a dawo da hankalinka ka sani Allah ce wazkurullaha ku ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'dudatin a cikin kwanaki masu adadi su ne guda uku 11 12 13 ga watan Zulhijja tunda dama ana aikin haji ne wannan jumla ce kaman ikrabiya ta shigo maka to bari a ƙara dawo da kai dawo da kai kan faifan aikin haji daman Allah ke magana a kai yace wa'annan kwanaki ididdigaggu faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi zaman da ake yi Amina, ka je ka yi jamra da kwanakin nan guda uku, kaga ranar Idi za ka yi, washe gari ma za ka yi, washe gari ma za ka yi, kwana na uku ma za ka yi. Wannan sai Allah ce faman ta'ajjala fi yawmaini, wanda ya yi gaggawan cike aikin hajjinsa da kaskarewa cikin kwanaki biyu, fala isma alaihi, babu laifi a kansa. Wa man ta'akhkhara, wanda ya jinkirta ya maida shi a kwanaki guda uku zamansa Amina, sai ce fala isma alaihi, shi ma babu laifi a kansa, wancan ya yi daidai, kai ma da kai kwana uku ka yi daidai. Sai Allah ya ce liman istaqa, ga wanda ya ji tsoron Allah, ya kiyaye dokokin Allah, aikin hajjinsa ya yi kwanaki uku ya ji tsoron Allah, wanda ya kwanaki biyu shi ma ya ji tsoron Allah, ya kiyaye waɗannan jamarat ɗin da ake yi guda uku, al'ula da wusta da aqaba, guda uku nan dukkansu ya yi su a kowace rana. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa'alamu anna Allah wa'alamu annakum ilayhi tuhsharun, ku sani cewa ku fa za a tada ku, za ku koma ku je ku riski ubangijinku. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara yadda a gare sa, kamar da Imam Ibn Jarir al-Tabari ya fassara wannan aya a cikin tafsirin sa, haka Imam Ibn Kathir, haka Imam al-Baghawi, haka Imam Qurtubi, a karkashin wannan aya yake cewa Abdullahi dan Abbas yace al-ayyam al-ma'dudat ayyam at-tashriq, idan an ce al-ayyam al-ma'dudat, kwanaki iddigaggu su ne ayyam at-tashriq, kwanakin nan guda uku bayan Idi, bayan Allah, shine wal ayyamul ma'lumat ayyamul ashr. Amma idan aka ce al ayyamul ma'lumat sune kwanaki goma, sune kwanaki goman farko na watan Zulhijja, daga rana ta farko zuwa goma na Zulhijja sune ayyamul ma'lumat. Ayyamul ma'dudat, kwanaki iddigaggu sune kwanaki uku nan wanda ake zama Amina, ake zuwa yin jamarat. Ni da kai kuma in ba mu samu zuwa aikin haji ba, za mu zauna a gida, za mu yi kwanaki guda uku. Wa'annan kwanaki guda uku kwanaki ne na layya. In ba ka da kuɗin da za ka iya yin layya a gida, a ranar layya shi ne goma ga wata ko? 11 ga wata Allah ya baka kuɗi, to sai ka yi layyanta, saboda shi ma yana daga cikin kwanakin layya. Ba ka da kuɗi a 11 sai a 12 ga wata sai ka samu kuɗi, to shi ma sai kai layya. Haka da kuɗi a 12 a sai a 13 ka samu kuɗi, shi ma sai kai layya. Wannan ba ana nufin fawai sai kana da mata ba ko magidanci, ko da ta zuru ne kai kana da kuɗin da za ka yi layya. In ba ka yi layya ba, manzo Allah ce ba ma buƙatar ganin ka a Idi, ba ka zo ka je ka zauna a gidan babanka, saboda layya ba sharadi bane sai kana da mata. In dai kana aiki, kana sana'a, kuma kana da kuɗin da za ka yi layya, dabbobin nan guda takwas su ne ake layya da su, ko hadaya, raƙumi da raƙuma daga biyu kenan, sa da saniya kaga huɗu kenan, rago da tinkiya kaga shida kenan, bunsuru da akuya kaga takwas kenan. Wa'annan sunfin guda takwas su ne ake yin ibadan nan na hadaya ko layya da shi. To idan kana da shi, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Imam Ahmad, man wajada si'atan falan yudhi fala yaqrabanna musallana, duk wanda Allah ya masa budi yana da kuɗin da zai iya yanka ɗaya daga cikin wa'annan dabbobin yake yin layya, manzo Allah ce kada ya kuskura ya zo masallacin Idi, ba a buƙatar ganin sa. Ka zauna a gidanku, ka zauna ka jira na gwamnati, kana jiran na babanka ko, in an yanka a san maka shikenan, amma ba a buƙatar ganin ka a Idi. To wannan yasa malamai suka tabbatar da wajibcin yin layya ga duk wanda yake da iko, tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kama zo Idi, ba a buƙatar ganin ka. To abin da zai sa a ce ba a buƙatar ganin ka, ka san kuwa ba ƙaramin abu bane, saboda haka wannan ya nuna in layya ne dole kai. Shi kuma maniyyaci wanda ke aikin haji, tunda Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmin fala ithma alayhi, wanda yayi gaggawan cike aikin hajjinsa a cikin kwanaki biyu bayan Idi, babu laifi a kansa, shine ayyamut tashriq. wa'annan kwanaki guda biyu da zaka zauna kana zuwa jamarat ka je kai jifa au ula da wusta da kuma aqaba kai addu'a ka dawo gobe ma ka je kai ka dawo jifa ma kai shikenan kwana biyu kenan ranan idi ka man ka je kai washe gari ka je kai da kwanaki biyu bayan haka kai to idan ka gama sai ka wuce garin Makka sannan ka gama aikin hajjin ka kenan kai tahallulul kubra to komai zaka iya yi wanda da ya haramta gare ka dan kai shi a cikin kwanaki guda biyu shine ayyamul ma'dudat din kenan haka Ikrama yace wazkurullaha fi ayyamil ma'dudat yace yani at-tasbiru fi ayyamit tashrik shine wa'annan kabarbarin da zaka yi a kwanakin nan guda uku bayan idi shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd wanda ita ce riwaya ta farko ko kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd kaga wannan babu wawu wanda akwai wawu biyu kenan na uku shine riwaya ta uku Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahil hamd kaga wannan na uku kabarbarin guda biyu ne can kuma guda uku kaga na uku kenan ko kuma na hudun sa shine Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd kanzu shine wawun na farkon Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahil hamd duk wanda ka rike kai daidai ne kana kan daidai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka ake yin sa a wa'annan kwanaki inji Ikrama yace su ne ayyamut tashrik wanda yake aikin haji kai ma da kake gida sai ka dinga wa'annan kabarbarin muqayyada da mutlaqa muqayyada su ne wanda kake yin su bayan kowace sallah na farilla shi ne muqayyada masu dabaibayi wacce kuma take mutlaqa ka'idar da sallah ta fita ana tafiya sai ta tiga kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd wa annan kwanaki guda uku shine ake so ka saba wa bakinka da zikirin nan kai tayin su a ran a kwanakin nan to darajarka da matsayinka zai karu a gaban Allah kaga da yawan mu idan muka je aikin haji labari kai muke idan an dawo danci an gama jamra kawai sai kaje alhajiwa da yaya kaza kaza sai labari ake yi wanda ya kira waya hey kala yanda ka san kawai ana kasuwa to kaga wannan wanda ke yin wannan kaga yana da matsala abinda kake kawai a tanti shi sa idan ka je haji kana da aboki kuma abokinka ba wai wanda ya san addini bane to zaka yi asaran wa'annan saboda labari zaku ta yi amma in kai kadai ka je daman baka san baka tsaya ka nemi mun wani abokinka ba kawai zaka yi ta kabarbarinka kaga wancan zai taka da surutu sai kuma zaka ga baka amsa shi ba kaman ka wulakanta shi ne sai ka biye masa kai kuma kai asara kuma bayan ka kashe makudan kudi ka biya kila international ka biya saboda haka gara ka natsu ka dinga kabarbarin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd in ka ga jigara kai bacci da kai dinga labarin nan ka kwanta yafi maka alkhairi in ka dan farka sai ka fara Allahu akbar kai kai yafi maka sauki da ka zauna wannan labari wannan labari kaga daga nan an yi defeating din manufar da ka zo aikin haji din shi wanda kuma da yawa haka ake yi ai ta labari kuma masu tuciya su ta tuciya ai kai ne kaka ne ka yanka a hadaya wannan yace raƙumi wannan yace maka sa wannan yace a rago bakwai ne hadda ta kawai to dan kai so what yana da ladan da zai baka kai da lada wa kai wa Allah ba sai mutun ya sani ba Allah da kai don shi ya san don wa kai zaka kai shiru ka ci gaba da ibadarka ka nemi yardan Allah yafi maka alkhairi kudin da ka kashe ba kudi bane idan Allah ya karba maka aikin ina fata an gane to amma kudin da ka kashe zai zama asara idan Allah bai karba ba ka bata energy ka bata lokacin ka ka bata wato abubuwan da za ka yi amma kuma Allah bai karba ba kana labbaika Allah na la labbaika wala ta'alika an amsa maka ba kuma zan taimaka maka ba kaga kudin da ka kashe ya zama na banza kenan Allah ka shirye da to wannan shine abin da ikma ya fassara ta kan cewa ba'da salawatil maktuba Allahu akbar Allahu akbar shine zaka dinga ambatan wannan kamar yanda Imam Ibn Abi Hatim ya ambace shi a cikin tafsirin sa mutallabi 2 shafi na 545 Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadin sa daga Uqba Ibn Amir al-Juhani Allah ya kare yadda a gare ta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyamut tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi Imam Bukhari a cikin sahihin su cewa ayyamut tashrik wa annan kwanakin ayyamu aklin wa shurbin ranaku ne da ake cin abinci ake shan abin sha wa dhikrillah da kuma ambatan Allah ai kaga akwai wani a cikin musulmi ya saba yin azumin 13 14 15 ko duk wata to a watan Zulhijja ba za ka yi ba za ka yi na 13 ba saboda ne saboda 13 ya fada ɗaya daga cikin ranakun layya ko kuma ranaku na hadaya a aikin haji saboda haka ba za ka yi shi ba sai dai ka yi 14 da 15 amma ba za ka yi na 13 ba saboda ya kama ayyamu at-tashrik saboda manzala ce ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah kwanaki ne da ake cin naman layya ake shan abin sha na jin daɗi a wannan lokaci da kuma ambatan Allah shine wa'annan kabarbari saboda haka koda ka yi a lokacin wasu da yawa ba su san haka ba kuma za ka ga in sha ukun ya yi zai ɗauki azumin to in ka yi fa baka da shi saboda man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddud duk wanda yayi wani aikin da ba mu muka ce yayi ba manzo Allah ce Allah zai maida masa bai da wannan ladan in ka yi azumi a 13 ga watan Zulhijja to baka da ladansa saboda ne yana daga cikin ayyamut tashriq ka fahimci wannan saboda haka mutane su kula ga waɗanda suka saba yin ayyamu albid na azumi ko shine kwanakin farin wata 13 14 15 na kowane wata na watan Zulhijja kadai ba za ka yi na 13 ba za ka yi na 14 ɗinka za ka yi na 15 amma na 13 ba za ka yi ba saboda ya fada a kwanakin da manzo Allah ya ce ana cin abinci ana shan abin sha kuma ana ambatan Allah kaga duka kwanaki ne na layya duk wanda ya layya a cikin wa'annan kwanakin shi ma yayi layya kuma za a kida ya shi daga cikin wa'anda suka yi layya babu laifi a kansa shi sa Allah madaukaki ya faɗi wannan to wannan hadisi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fayyace mana wa'annan kwanaki da ake ambatan Allah subhanahu wataala saboda haka ba a yin azumi a cikin su saboda lokaci ne na ibada Allah madaukaki sai ya ce liman taqa ga wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya bi wannan tsari wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani ya ku musulmai annakum ilayhi tuhsharun ku dinnan za a tada ku zuwa ga Allah subhanahu wataala za ku mutu kuma za a tada ku gaban Allah subhanahu wataala kamar hadisin Imam al-Bukhari da Muslim riwayan Abdullah dan Umar dan Khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin mu nan da ni ne magana da kai ne kallo na ko sauraro manzo Allah yace babu wani a cikin mu sai yayi magana da Allah ga kada Allah a gaban Allah babu mai mata finta manzo Allah yace ammal mu'min kaga mu'mini Allah zai kira sa fulanu bin fulan wani dan wani sai ya ce labbaika ya rab wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce udunu to mumini ke mutumin kirki bawan Allah Allah zai ce matso Allah sa mu cikin su sai ya ce matso sai ya matso Allah ce matso sai ya matso Allah ce matso sai ya matso ga kaga Allah ba wanda zai ji tambayin da Allah zai maka sai Allah ce kai ka zafi a duniya sai ya fara shafaki ya ko eh iya rab manzo Allah ce sai bawa ya ce eh haka ne fa ya Allah nayi Allah zai dinga zakulo maka laifukan da kai ka san mumini in yana sabon Allah a boye ki kuma koda yayi baya fadi ina fata an gane koda daga baya zai roki Allah gafara baya fadin cewa yayi kaza amma shiru zai yi wannan kuma ba ya bude maka kofar ka ce ah to shikenan ni ma bar a'a saboda mumini in yayi laifi baya so ma a ganci wal ithmu ma hatta fi nafsika wa karita an yaqli alayhi an-nas laifi shine abin da ke maka kaitsayi a zuciya kuma ba ka so kaga wani ya ganka kana wannan aikin mumini kenan kuma in ya gama zai roki Allah ya gafarta masa to Allah sai ya dinga zakulo maka irin wa'annan laifuffuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai bawa yayi sajuda yana ganin shi kan ya halaka sai Allah yace satartu halaka fi dunya na sutarta ka a duniya ba wanda ya san kana wa'annan laifuffuka wa kazalika al-yawm haka yau zan sutarta ka tafi na yafe maka ya ta shiga aljanna yace amma al-fasiq wal-kafir wal-munafiq kaga fasiki shine wanda zai barna kuma zai dawo yana ga abokinsa aba jiya fa an yi kaza jiya yayi kaza daga dara yana fadi ko saboda a ce kai wannan ya hade kafiri ma haka fasiki ma haka munafiki ma haka yayi barna kuma yana nunawa wani aboyeyi amma zai fito ya fadi wani ma in zai yi daga dara yana tafiya da ƴan mata ya rike mata ya rike ta a kugu yana tafiya wato dan kasancewa fa shi irin shegen birni ne eh shi shegen birni ne Allah ya raba mu da shegun birni shi irin da muka wai shi irin ya hade shi irin gashi nan mango park ya riga ya masa kanta da katutu a kokolwa shi wayewa ne ya rike ta sasa wando ta matse yana tafiya tana tafiya ana tafiya yana nuna cewa shi irin ya waye to a irin wannan kaga irin wannan mutumin sai Allah ya kira sunansa sai ce labbaika ya rab wa sa'alayka ya Allah ya amsa kiranka kuma yana neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wa la sa'alayka ni ban amsa maka ba kuma bazan taimake ka ba sai Allah ya tona mai asiri ba zai ce ya matso ba kaga mumi ne an ce ya matso sai Allah ya ce amirka kaza ba kai kaza rana kaza ba a duniya sai ce i ya rab sai ce eh ya Allah yayi Allah zai dinga zakulo masa laifuffukansa da yayi sai Allah ya ce tafi da shi wutan jahannama sai ya ƙara mun magana kaga yanda yake tutiya a duniya yana barna ko haka Allah zai tona masa asiri a gaban kowa da kowa ina fata an gane a gaban kowa da kowa haka Allah zai masa to wani lokacin wallahi idan ka ji abin da mutanen mu suke yi kare in an zuba masa ba zai ce ba wannan alƙali road wajen shagunan nan wanda yake ce min wani mutumi ba yaro ba har da furfura ya ce don tijo na ce ka ce tsoho ya fito daga mota da mata suna wato ayyuka mummuna har shi da shagun yake sai na ce ka ce Allah ya shirye shi kai kuma ka gode wa Allah ba kai Allah ya jarce ka da irin wannan bala'in ba irin ko a jikinsa fa tsoho fa irin wannan wanda ko yanzu ko an jima zai iya mutuwa amma kuma yana wannan abin da wata mata to kaga irin wannan irin musiba da bala'in da ke jawo kunci a cikin al'umma kenan alfasha ya bayyana mutane a fili su fito da shi dalo-dalo zina ya fito a fili to manzo Allah ya ce ana jefa mutane a cikin kuncin rayuwa haka Allah yake yi wa mutane dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha al-fasha ba ta taba bayyana a cikin mutane ba su fito da ita fili illa fasha fihi mutta'un annuba sai ta yi yawa a cikin wannan mutane wal awja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim da ciwukan da mutanen da suka shude a baya ba su san da irin ta ba da ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'na wannan ruwayar kenan a ruwayan Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra nasa da Shu'ab al-Iman sai yace al-mu'na sai Allah ya jarabce su da tsananin kuncin hanyar samun kuɗi Allah bai tsananta musu mun shiga ko ba mun shiga ba hanyar samun kuɗi to wannan shike jawo manzo Allah ce Allah zai jarabce su da shugabannin su za su dinga zaluntan su kuma hanyar samun kudin su Allah zai musu zai sa yayi tauri a kunta ta musu kawai saboda zina alfasha ta bayyana a cikin mutane da kuma idan mun zauna wa muke zargi shugabanni kuma mu ne masu laifin Allah ka shirye da mu saboda haka abinda Allah madaukaki ya faɗi dangane da wannan ayar kenan sai ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam saboda irin lokaci ba za mu samu daman karanta wannan ayar ba saboda asbabun nuzul dinta tana da tsin yawa tana da tsawo dalilin da yasa Allah ya saukar da ayar akan wani mutumi ne munafiki ba za mu samu daman da mu karanta dalilin saukarta ba sannan mu fassara ta amma gobe idan Allah ya raya mu za mu daura da wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala idan ciwon infection ya kama mutum kuma ya zama na cewa dalilin haka abu na fita a gabansa ko da yaushe hukuncinsa hukuncin da malamai na fiqh suka yi kiyasi shine mai jinin wato ciwo shine mustahaba wacce take da jinin ciwo wato jinin da ke zuwa ko da yaushe a tattare da ita saboda haka idan za ka yi sallah ka yi alwala a lokacin da za ka yi sallah idan kai alwala kawai ka shige ko da ka ji danshin yana fita bai taba sallarka ba ka idan da sallarka ba za ka sake sallah ba idan ka je za ka wanke gabanka ne amma shi wannan ba zai zama najasa ba sannan kuma wannan baya cutar da azuminka azuminka nanan ba abin da ya same shi saboda wannan lalura ce sai ka nemi magani gaskiya tambaya ce mai ma'ana kuskure ne da yawan mutane suke yi in ba ka haddace alkur'ani ba wasu za ka ji suna cewa wai ana ba su fatawar cewa idan kana buɗe kur'anin ai karatun kana da ladan kallo da sauraro wannan gaskiya kuskure ne saboda ya saba nassin kur'ani da kuma nassin hadisi Allah madaukake ya ce wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk lokacin sai yazo da zarfu zaman abin da bature yake kira adverbial clause of time yace duk lokacin da ake karatun alqur'ani fastami'u lahu Allah ce ka sauraru wannan karatun wa ansitu kayi shiru la'allakum turhamun dan ka samu rahamar Allah shirun da zaka yi da sauraron shine rahamar Allah zai sadu zuwa gare ka sannan ga hadisi na Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qara'a al-imam fa ansitu idan liman yana karatu ku yi shiru ku saurari karatun kaga wannan magana ce a fili saboda ka kuskure ne yi alqur'anin zai rage maka khushu'i a sallah saboda yanzu ka riki haka kaga hankalinka yana kan qur'anin ba zai sa maka natsuwa yanda ya dace ba in aka shiga wani shafi kaga zaka samu ka ƙara budewa kaga baka da natsuwa a cikin sallarka amma idan kai haka ka natsu koda baka fahimtar ma'anar sauraron da kai zaka samu rahmar Allah tunda Allah ne ya ce ka saurara kana wannan kuma Allah ya ce kai shiru ko baka yi shiru ba kuma ka saurara ko baka saurara ba zaka samu ladanka amma wanda yake fahimtar ma'anar ya fi ka samun lada a wurin Allah kaga baka yi asara ba Allah ya sa mu dace na'am akwai bambanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Ahmad yake cewa duk wanda ya zina da matan aure makwabcinsa matan aure laifin da yake da shi times 10 akan wanda ya yi da matar da ba makwabcinsa ba wancan yayi zina wannan ba yayi zina amma yayi zina da ƴar makwabcinsa ko matar makwabcinsa laifin da yake da shi a wurin Allah tantan akan wancan da yayi zina a wani waje daban amma dukkan su sunan su ne mazinata kuma wanda yayi zina da matan aure laifinsa na da yawa saboda na farko kaga kai ka za ka iya shigar da dan zina a cikin gidan mutum har yayi hidima ko yanzu ya ta masa hidima kuma ba ɗansa bane, kaga ka shigo da wani tso a cikin gidan da ba nasa ba, shi yasa zaka ga irin wa'annan ƴaƴan ƙarshe kaga suna zina, wana zina da kanuwarsa. Hakan na faruwa ko baya faruwa? Yana faruwa. Akwai yaron da yazo yace min ya shiga ɗakin abokinsa ne ya gansa yana zina da wata yarinya, yace irin ko a jikinsa yarinyar na fitowa, yace da suka gama sai yarinyar ta shiga cikin gida, sai yace kai bugu ya, sai ta Aisha just my sibling sister, ƴar uwarsa. Magana kenan, in ka bincika irin wannan abin nan yayi zina da ita kuma ta tashi ta shiga cikin gida, yace abin ya daure mai kai ya masa bambarkwai, yake cewa malam yana cewa shi dan iska ne amma shi wancan ya ci ubanza a iskanci, yana cewa shi dan iska ne amma ya ce shi ya ga babansa a iskanci. To kaga irin wannan yana daga cikin kazanta da al'umman mu suka fada a ciki, wallahi wa'ansu abubuwan idan ana faɗi kare in an zuba masa ba zai ci ba, kuma wallahi a cikin al'umman mu wannan ke gudana. Shi yasa kake ganin duk wa'annan musibin muna ta fuskanta a arewa, amma mun kasa gane cewa matsalolin mu ne, sai mu jingina wa shugabannin mu. Allah ka shirye da mu. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuhu.
Muna bayani har yau mutane sun kasa fahimtar babu wani abu da ake kira shafa'i da wuce, ba haka manzo Allah ya kira shi ba. Siffar sallar ne ake kira shafa'i, ba sunan sallar ba. Ka san mutane da yawa in an zo suka ga ce shafa'i da wuce, a'a, wuciri manzo Allah ya kira ta. An gane? Malaman fito da suka yi mana bayani siffan sallan suka yi magana ba sunan ko niyyar sallar ba, sai mutane suka shakuɗa abin sai ka ji an ce shafa'i da wuturi, ai niyyar shafa'i da wuturi, a'a, shafa'i abinda malaman fito suka yi bayani akan me ake nufi da shafa'i shine duk abin da yake raka'a biyu shine ake kira shafa, wuturi kuma shine wanda yake mara. To siffan sallan ne shafa'i da wuturi, amma sunan sallar wuturi idan za ka yi ta. Ana fata an gane, kuskure ne ka ce za ka yi niyyar shafa'i da wuturi, a'a, saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yutira bi sab'in falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thala'a bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidin falyaf'al. Yace wuturi duk wanda yake so ya wuturi da raka'a bakwai yayi, wanda yake so ya wuturi da raka'a biyar yayi, wanda yake so ya wuturi da raka'a uku yayi, wanda yake so ya wuturi da raka'a daya yayi ta. Kaga anan wuturi duka manzo Allah ya kira ta. Kaga wanda yayi uku ba ana yin biyu a sallah ne ba, sannan a zo da daya, amma sai manzo Allah ya kira ta ne wuturi. To siffan sallan ne ake kira shafa'i da wuturi, amma ba niyyar sallar ba, saboda haka in za a yi sai a ce wuturi. An gane siffan ne ake kira shafa'i da wuturi. To yin ta tare da liman ya fi lada, kuma shi ne ya fi dacewa akan ka jinkirta ta sai cikin dare, saboda hadisin Imamu Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Imamu Tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi, ya ce innahu man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla wa baqiyatu laylatihi. Duk wanda ya salla tare da liman har yayi wuturi ya gama, za a rubuta masa yayi sallar dare gabaki daya a daren. Da ragowar daren in ya koma gida ya dinga bacci, za a ci gaba da rubuta mai bonus ɗin ladan ƙiyamul layli saboda ya bi liman sallah. To kaga kenan, in bai bi liman ba ya jinkirta nasa ba zai samu wannan bonus ɗin ba. In ya samu ya tashi, to ladansa kenan. In bai samu ya tashi ba, kaga yayi ne yayi asaran wannan darajar. To ni ina baka shawara ka tsaya ka yi, saboda haka manzon Allah ya ce ya fi da ka jinkirta ka ce wai za ka yi cikin dare. Allah ya samu dace. Wato Allah ya saka mata da alkhairi. Wannan bayar Allah tana bibiyan karatun mutum daga Nijar, ya aiko da saƙo a kawo wannan masallaci da turaren wuta da kuma dabino ta aiko. Duk shekara sai ta aiko, duk shekara arama ta aiko, gashi ma bana ma ta ƙara aikowa. Ita lada take so, tana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da ita aljanna. muna fatan Allah ya shigar da ita aljanna ya yafe mata kurakuran ta bata lafiya dan bata da lafiya bata da lafiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya bata lafiya sa'an akwai wata bayar Allah anan tana sanke da hijabi kori tana da mutunta bukata a taimako wanda yake da halin da zai iya agaza mata ya taimaka mata tana waje tana sanye da hijabi kori insha Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta daidai ya karba mana wanda muka yi kuskure ya yafe mana akwai wani bawan Allah da ya shiga cikin jaraba daga cikin na ga wata mata karakawa Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya biya mata bukatunta na alkhairi duniya da lahira ya shiryar mata da zuriyarta ya daidaita ta tsakaninta da mai gidanta ya ba ta ikon yiwa mai gidanta biyayya kuma ya yi albarka ga dukiyarta ya sa ya zama dalilin tsiranta duniya da lahira akwai wani bawan Allah daga cikin makwabta da yake a sanya shi cikin addu'a saboda yana da bukata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatunsa na alkhairi ya shiryar masa da zuriyarsa akwai kuma shi ma wani bawan Allah da ya turo min gab da shiga nan cewa akwai wani haƙƙinsa da aka rike ba a basa ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fito masa da wannan haƙƙi da shi da irinsa duk inda wani musulmi yake yana da haƙƙinsa da aka rike masa ya Allah muna roƙonka ka tausayawa wannan bayin naka ka fito masa da haƙƙinsu ka ba su ikon kulawa da iyalansu su kuma waɗanda suka rike haƙƙoƙin ya Allah ka tausasa zakatansu ka sa su kawo musu haƙƙinsu haƙiƙa kuma ka raba su da wannan zalunci da kuma sauran musulmai mu ma kada ka jarabce mu kusurin wannan fitina ya Allah muna roƙonka yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ka hada mu a cikin firdausul a'la akwai wani kawuna da Allah ya masa rasuwa dazu Dr. Nasir Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya albarkaci zuriyarsa ya sa jinyan da yi ya zama kafara a gare sa mu kuma da muka rage ya Allah muna roƙonka kada ka batar da mu bayan tafiyarsa ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ya Allah wannan ibada da muke yi na azumi ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira ka sa mu daga cikin ƴantattun bayinka da ka yi alƙawari kana ƴanta su a kowace rana ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin zubin farko kada ka sanya mu daga cikin zubin ƙarshe ka sa mu daga cikin ƴantattun bayinka ka sa mu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna yanda ka ba mu ikon halattar wannan wuri ya Allah ka sa kowanne a cikin mu nan ya zama dan aljanna ka sa kowanne daga cikin mu nan ka haramta shi daga shiga wuta da shi da zuriyarsa da iyalansa ka ba mu arziki mai albarka ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka ba shi ikon sarrafa dukiyarsa wajen yi wa addini hidima mu ma kai mana tagomashin yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya yi ko fiye da wanda ya yi da mu da shi ya Allah ka taba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira yanda ka hada mu a wannan wuri ya Allah kada ka bari mu bar wajen nan face kana mai yadda da mu ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu ikon gyara kurakuranmu ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu shugabannin da ka azurta mu da su a ƙasa ko a wannan gari ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi a gare su ka sa mu yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addininmu da wannan yanci da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da ya zama alkhairi gare mu ya Allah ka ba su ƙwarin gwiwan aiwatar da shi a cikin mu ka sa muna daga cikin waɗanda za su amfana da wannan alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk